cikin abin da za mu gabatar. Allah sa duk abin da muke karantawa ko muke saurara na alkhairi, qala Allah qala rasulullahi, ya zama hujja gare mu, ba hujja akan mu ba. Duk abin da za mu yi don mu burge wani ba cikin wannan karatu ko wajensa, in ba don neman yardan Allah za mu yi shi ba, Allah kar ka ba mu ikon yin sa. Tare da mu akwai hadisin nan na hudu, hadisin nana Aisha Allah ya kara yadda a gare ta, wanda Abu Salma ya tambaye ta yaya sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yawansa. Sai ya ce mata, sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa matansa ya kasance uqiya 12 da rabi. Ta ce, ka san me wannan nishin? Ya ce, a'a. Ta ce, rabi kenan. Tamar lissafi cewa lissafi dirhami 500 shine uqiya 12 da rabi, wanda a lokacin da mun dan yi simple calculation daidai nuna yawan sadakin akalla ya kai miliyan 12 da yan doriya a kudin mu na yanzu. To daga nan sai nace, wannan shine kusan abin da ya fi rinjaye a auren manzon Allah. Amma an samu auren da manzon Allah yayi, wanda an ba da kudin da ya ninka wannan ma ninkin ba ninkiya, ya kai kusan ninki 10. Amma na ja shi ne ya biya masa lokacin da ya auri Ummu Habiba, Allah ya kara yadda a gare su. Sannan kuma an samu auren da manzon Allah yayi, wanda ya ba da sadakin da bai kai wannan ba. An kuma samu auren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba tare da ma an san nawa ne sadakin ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ne ya daura auren. Falamma qada zaidun min hawa taran zawwajnakaha. To nayi kokarin bibiyan sadakin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma manyan sahabbansa. To amma kusan sai naga duk mafi yawan abin da suke bayarwa a matsayin sadaki a wancan lokaci suna bada abubuwa ne wanda suke masu amfani, valuable abubuwa ne, ba kuɗi suke bayarwa ba. Wadda kamar nana Fatima Allah ya kara yadda a gare ta, ita an ambata kai tsaye ga abin da Ali bin Abi Talib ya bayar a lokacin da ya zo neman auren. An buƙaci ya kawo sadaki, ya nuna bai da kuɗi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi, ayyana dir'ukal hutamiyya, ina wannan mayafin naka al-hutamiyya, kamar a ce ina shaddan nan taka MBTX, ko ina shaddan nan taka yar abba, ko ina kaza yar waje kaza, a jingina wannan kaya zuwa ga inda ake yin kayan. Sai ya amsa mara cewa yana nan. Sai Annabi ce, ka bata shi a matsayin sadakin, wanda dai zamu ce mayafi ne kenan, wanda ita ce ko mafi alkhairin matan wannan zamani gaba daya, ko ma matan duniya. To lallai sauran matan manzon Allah da sauran ƴaƴansa, kusan a lokacin sahabbai akwai wani abin da suke itlaki na sadaki cewa sadaqus sunna. Suka ce manzon Allah mafi yawan aurensa abin da ya bayar kenan, sannan kuma ƴaƴansa ma yawanci abin da ya karba kenan. Sannan da yawan sahabbai da wannan din suka yi aure shine uqiya 12, wanda uqiya 12 zai ba da dirhami 400. To dirhami 400 kuma dai akalla yanzu shi ma in ka convertin into naira zai iya ba da abin da ya kai naira miliyan 10. To wannan a lokacin sahabbai suna kiransa da suna sadakin sunna. In dai zaka ba da sadakin sunna, to shine dirhami 400, wanda in ka mai da shi a naira zai dauki abin da ya kai miliyan 10. Ko dai ka ƙara kaɗan ko ka rage kaɗan. To sai dai kamar yadda na faɗa, wancan tsari da muka ɗauka da ba da rubu'u dinar, wadda a yanzu ake kimanta shi da naira 100,000 ko da 4 ne ko wani mai kama da haka, har yanzu dai wannan kima da ake yi, ina faɗa ina maimaita bana tare da shi, ba ma wai tarayya da kiyasin da ake yi din ba. Idan ka bibi canji, za ka ga hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna amfani da kuɗaɗe ne guda biyu. Akwai dinari, akwai kuma azurfa, akwai dinari, akwai kuma dirhami. Wannan na dinari ne, wannan kuma na azurfa ne. To dukkansu kuma valun su ba ɗaya ba ne, yana caccanzawa. Idan an zo wajen ba da zakka, in a lissafin dinari ne kuɗaɗenka, aka ce in sun kai 20 shi ne nisabin zakka. Amma idan dirhami ne kuɗinka, sai sun kai 200 shi ne nisabin zakka. To a duk lokacin da ka zo kai kokarin kwamfiyarin tsakanin dinari 20 da dirhami 200, sai ka samu ana iya samun bambanci a tsakani, saboda canji din yana fluctuating. Wataran sai ka je kasuwa ka samu dinari yayi ƙasa amma dirhami kuma yayi sama, wataran kuma ka samu dirhami yayi ƙasa dinari yayi sama. Yana matuƙar wahala ka je ka samu dinari 20 ka samu dirhami 200 ka hada ya baka figo ɗaya, hatta a wancan zamanin. To bari a yanzu kuma irin kasuwannin mu mamukan na Najeriya da gwamnatin kanta ba ta tsaye da kafafuwarta, haka nan naira din kuma ba ta tsaye da kafafuwanta. To sai ya zama a kullun zaka ga inda yayi aka ce za a mana kiyasin kudin zakka da dinare ake ko da dirhami a ce mana naira kaza, inda dinare ne yana caccanzawa din kamar yadda su ma nasu yana caccanzawa, idan da dirhami ne shi ma yana caccanzawa, wannan ba shine matsala din ba. To amma lokacin da aka zo combating da abubuwa din irin namu, kamar yadda dai misali da wayan can maganan diya wajen raƙuma, ga yanayin yanda tsarin biyan diya yake, duk wanda ya je kasuwa yanzu ya siyo irin wayannan raƙuman da aka ambata a cikin karatu, idan ya zo zai ga kuma ba za su bashi wannan kuɗin da ake lissafi din a matsayin kuɗin diya ba. Zaka gaskiya wasu abubuwa ne dai kawai wadda to masu yi dai inda gaske suke yi, Allah subhanahu wataala ya ƙara dafa musu. Amma kar mutum ya riga wani yaudaran kansa akan wannan timing calendar din nan da wani maganan cewa an sa kaza ya zama kaza kaza da sauransu. Almuhim abinda muke magana akai shine sadaki. Idan zaka bada sadaki a sunna ana so ka bada abin da ya kai dirhami 400, dirhami 400 gurgudun karfinka. Idan kuma ya zama babu dirhami 400, to ka bada wani abin da yake mai kima ne, mai daraja ne, wanda yake daidai da kimar ita wannan yarinya da zaka aura. Domin akwai aya guda da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin inkari ma wani wanda ya auri wata bai bata sadakin da ya dace ba saboda ganin yana da iko akanta. Allah ta'ala ya saukar da ayan da kusan duk mazaje sun haddace, haka jiya mata suka ce mun duk maza kowa ya haddace wannan aya, shine fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thalatha wa ruba'a, ku auri mata yanda suka dadada muku guda biyu, guda uku, guda hudu. In kuntum khiftum alla ta'dilu fawahidatan, in kun ji tsoron ba ku iya adalci ba sai ku auri guda daya. Kaga an fara da biyu, aka je uku, aka je hudu. Ai wannan sahabi ne yake da wata baiwa a karkashin sa, shi ya raine ta har ta girma, sai kuma ya ga cewa zai aure ta. Ai ya halatta hakan ko? To da yazo zai aure ta kuma sai ya ƙi yin adalci wajen ba ta sadaki, tunda shi yake da wuka da nama, sai yayi abin da ya ga dama. To sai Allah ya mar inkarin abin da ya aikata ba daidai bane. In kuna tsoron ba ku iya adalci game da hidiman marayun nan ba, kamar ba dole bane sai kun aure su, ku je ku auro duk wacce kuke so a cikin mata. In guda biyu kuke so ku auro, in guda uku ne ku auro, in guda hudu ne ku auro, amma dai in ba ku iya adalci ba sai ku auri guda daya. Kaga inda ya bada sadakin da ya dace, wannan magana ba ta taso ba. Rashin bada sadakin da ya dace shi yasa aka yi masa wannan sako din da ya zama ya isci kowa kuma a cikin mu. Don haka lallai sadaki yana da matukar muhimmanci, idan mutum zai bayar ya bada abin da yake valuable, mai amfani sosai gurgudun karfin mutum, abin da zai iya bayarwa ba tare da ya shiga tsanani ba. Domin wani hadisin kuma ya nuna khairu sadaqi aisaruhu, ko khairun nikahi aqalluhu mu'na, mafi alkhairin sadaki shine wanda yafi karanci. A wani zaka ce mafi alkhairin aure wanda dawainiyansa suka takaita, wannan shine mafi alkhairi gaba daya. To kamar yadda na faɗa a wancan sati, karancin sadaki a ce yayi yawa ko yayi sauki yana da alaka da mutum. Wani zai iya bada naira 100,000 a hakan ya takura, wani kuma wallahi zai iya bada miliyan 10 ba komai bane a jikinsa. To yanayin ka shi yake determining saukin abun ko rashin saukin abun. Idan kana da halin da zaka bayar, lalle sadaki ya dace ka bada kuɗi mai tsoka sosai sosai, don ina ga yana daga cikin kuɗi mai albarka wanda zaka bada shi ka dade kana amfanan sa. Yau idan ka dauki kuɗi naira 200,000, 300,000 ka bada mata a matsayin sadaki, Allah ya bar rayuwar ku ya kai shekara 20-30 kuna raye, dan Allah in kai lissafi duk shekara nawa kake ci? A shekara duk abin da kake ci bai kai 20,000 ko wani abu, bai wuce haka ba. Ku sai ga cewa kuma ga ƴaƴa kuma an haifa maka, ka ci gajiyan abun iyakacin gajiya. Ya kamata duk lokacin da mutum zai bada sadaki ya bada sadaki mai kauri sosai sosai. To anan inda muka samu matsala, sai muka fifita abubuwa na al'adu fiye da abubuwan da shari'a kuma ta zo da su. Yau idan muna kuka sadaki naira 100,000 yayi yawa, amma muna iya hada kayan 300,000 komin kashin tattalin arzikin mutum, inda zai yi kaya din nan zai wahala a ce kayi akwatin kasar 300,000 a yanzu. Amma in mai hali ne ko mai tsaka-tsaki, akalla ka ce 500 yayi sama. Yaya aka yi muka yadda da wancan?
muka kasa yadda da wannan zuciya ta samu matsala. To amma yana ɗaya daga cikin dalilan da ina ga muka samu wannan matsala, na farko mafi yawan hidimomin aure mun bar wa mata, su kuwa mata ƴan ahole ne, ƴan anuna sai an gani. Zaka duk lokacin da aka zo hidiman aure an je an yi tambaya, iyaye maza sun bayar, to daga nan ba sa saki amfani sai ranan daura aure kuma. Daga nan kuma sauran hidimomi da zaran an daura aure duk an bar wa mata ne. To da haka su kuwa in suka tsaya suka kafe dole sai an yi kaza, to sai an yi abun, in ba haka kuma su baka matsala. Wannan yana daga cikin dalilin. Sannan yana daga cikin dalilin kuma har yanzu sai muka sake sa wasu abubuwa a ranmu da bai kamata a ce an samu irin wannan a tunanin musulmi ba. Yanzu idan ka ce masa maimakon ka haɗa akwatin 500,000 ka ba da sadakin naira 100,000, ka je ka ɗauki 400,000 ka ba su mana, in ya sabu 200,000 ka ajiye, in ta zo ku shiga kasuwa ku ɗan yi sayayyan da za ku yi ku barin wasu abubuwa naku. Sai ce a'a, ai idan ka haɗa akwatin nan za a zo a sa ma kayan, kai ma za ka mora, amma in ka ba su wannan kuɗin kuma ya tafi kenan, kai ba za ka mora ba. To anan akaramaka Allahu, babanta ya siyo gado, ya siyo katifa, ya siyo kujeru, ya siyo frisco ko kayan kallo in mai ƙarfi ne sosai ya zuba maka, dan Allah yana moran waɗannan kayan. Katifan da babanta ya siya maka har katifar ta mutu ba zai kwanta a kai ba ko sau ɗaya. Gadon da babanta ya siya maka har gadon ya mutu babanta ba zai kwanta a kadan ba ko sau ɗaya. Kujerun idan an yi sa'a shi mai ziyaran gidan ƴaƴansa ne zai ɗan rika zuwa yana zama. Firistin idan an yi sa'a shi mai ziyara ne zai rika zuwa yana ɗan shan ruwan sanyi. In ba mai ziyaran ba ne ma duk haka kayan za su lalace ba tare da ya amfana ba. Amma ya iya ya ɗauka ya kawo maka. Amma wai kai kana tunani in ka ɗau kuɗi mai yawa ka bashi ba za ka amfana ba. Amma in kai akwati ai za ka amfana, za a sa maka gani. To idan baban shi ma ya zama yana da irin wannan tunanin, sai ce in na sai gado ba zan amfana ba, in na sai kujeru ba zan amfana ba, bari in minimizing cost dina, duk in haɗa kuɗi ɗan kaɗan in je in kai masa. Kai za ka ji daɗin haka? Ba wanda zai ji daɗin haka. To ya aka yi tunanin kai baka wai in na saya ba zan amfana ba, alhali shi kuma kuɗin da ke kashewa ma wajen kawo ta ya fi abin da kai kake kashewa wajen yin wannan akwati ɗin. Amma wai kana jin haushin in na ba da kuɗin ba zan amfana ba, amma wannan kayan za a samu yin amfana. Wannan tunani ya yi muni wallahi. To haka nan sai mu waiwaito mu duba me ya kamata. Mata ba za mu cire su a hidiman biki ba, tunda hidima ne da ya shafe su, dole kuma za mu riƙa shawari da su akan abubuwa. Amma sau musu akana gaba ɗaya zai iya kai mu ya baro mu, domin hadisin nan da annabi ya faɗa zai iya shiga ko ina. La yuflihu qauman wallu amrahum imra'a, ba za su taɓa dacewa ba mutanen da suka jibintar da al'amarinsu wa mata, ya zama mata suke tafiyar da al'amura. To mutanen da suka yi haka ba su dace ba, tare da akwai hadisan da suke nuna kuma annabi yana shawari da iyalansa. To abin da ya shafe su za mu yi shawari da su, amma sau musu akala gaba ɗaya to tunaninsu ba irin namu ba ne, domin tunaninsu rabin namu ne. Shi ya sa aka ce musu naqisatul aqli waddini, suna da tawaya a wajen addini, suna da kuma tawaya a wajen hankalinsu. Yau idan ana neman shaida namiji guda ɗaya, in mata ne sai an samu guda biyu, saboda an ta dilla ihdahuma fatadhakkira ihdahuma al-ukhra, in ɗayan ta manta sai ɗayan ta tuna mata. Yau idan ka zo ka samu mace ka ce mata me ye kalan wayan nan, sai ta ce ma fari ne, sai ka ce fari, ta ce eh, wace duba da kyau mana, malam fari ne mana, ya dai idanun naki ko an je Kano ne, wannan din ne fari, za ka fara canza mata tunani. Wallahi in ka iya zance ka samu minti biyu zuwa uku, in ka ce mata dan baki baki ne sai ta fara yadda, canza musu tunani bai da wahala, bai da wahala. To idan ya zama al'amarin gaba ɗaya an bar musu, to lallai a iya samun wasu tunani daban wanda ba su suka dace a yi amfani da su ba. Kamar yadda yanzu suke cewa idan auren ya yi sauƙi ba za mu riƙe da kyau ba, yanzu muna riƙewa. Su da suke faɗan wannan maganan kuma su suke ce almost da yawan mazaje yanzu sun bar musu ɗawainiyan gida su suke yi. Su da suke cewa idan auren ya yi sauƙi za a yawaita saki, the same su ɗin ne kuma yanzu duk unguwa in ka shiga ba ka iya ƙirga yawan zaura wanda suke unguwa ba. The same su ɗin ne idan ka shiga ba ka iya ƙirga yawan kuma ƴan matan da ake so a aurar da su sun gagara a ruwa ba, saboda waɗannan al'adun sun yi yawa. Muna zaune a nan ana irin wannan magana a cikin satin nan, sai wani daga cikin masu abin nan a unguwan nan yake ce yanzu haka akwai yara guda 17 a nan cikin unguwa, an zo da su ana dai ta tunanin yadda za a aurar waɗannan al'adu ɗin sun hana. Barin su kuma su ci gaba da rayuwa hatsari ne. Zan faɗa muku, ku yadda ko kuma dai ya zamo na yi ƙarya, in na yi ƙarya Allah ya gafarta mu, duk wanda ya san ana hira da ƴarsa da daddare, wallahi duk wanda ya san ana hira da ƴarsa da daddare, a cikin yara 100 da ake hira da su kwaya 95 wallahi ma sai su ake yi, wallahi kwaya 95 95% wallahi taba jikin su ake yi. Sauran biyar din ma in yazo ba Allah ya ce annabi ya ce yake ga mata ba, maybe a samu dan kalamai dai dan na batsan dai a danyi kadan a rage kadan a koma can a danyi kadan kadan kadan, mafi yawa abin da yake faruwa da iyayenmu kenan. To yana da matukar muhimmanci kamar yadda nace dole za mu yi shawari da mata, amma kar mu sau akalan gaba daya, mu ji a jikin mu addini ne yace mu zauna da su, kuma shi yace mu yi shawari da su, amma lokacin da za su wuce abin da addini din yake so kuma za mu ja musu layi. Yanzu zaka samu wani bawan Allah yana da ƴaƴa biyu ko ƴaƴa uku, wallahi tun da yake bai taɓa rike naira 100,000 a hannunsa ba, kuma sun kai aure, haka ne ko baka ba? Yana da ƴaƴa guda biyu guda uku yana so ya aurar da su, tun da yake a rayuwarsa wallahi bai taɓa rike 100,000 a dunkule nasa ba, ya zai aurar da su? An ce dole kuma sai yayi gado, sai yayi katifa, sai yayi kujeru, sai yayi kaza. Na san wani bawan Allah wallahi ya samu kuɗi, ba laifi, ya samu kuɗi kuma yayi abin da ya kamata wa iyalansa lokacin da yake da kuɗin, daga baya kuma jarabawa ta rayuwa sai kuɗaɗe suka zo suka ƙare, ya zo ya aurar da ƴarsa guda ɗaya, lokacin na ɗan dama dama dai baina baina tsakanin kuɗi da talauci, ina ga gado da kujeru da wardrobe dai an yi su na 500,000, to sai gashi an zo za a sake auren ƙawarta, lokacin kuma ya gama sauka lokacin, ya gama sauka lokacin, don an zo layya ma yace wallahi in ka bashi rago ma masara zai siya, da kuma ana kawo raguna da shanu. To amma da yazo zai sake aurar da ɗayan, matan nan da suka rike wuta wallahi suka ce dole ita ma sai an kashe 500,000 yadda aka yi wancan, kuma ba yadda iya haka ya dauki waya ya rinka kwara, dolen sa sai ya nemo 500,000 din nan. To a irin wannan waje sai an ce to wai in kace ba za ka nemo me zai faru ne? O, a san gida gida ne, akwai inda wani abun zai faru, akwai inda kuma hal'a wani abun ba zai faru ba, amma dole haka ya buga can ya buga can. To abin da ke faruwa kuma a lokacin da baba ya kare bugi-bugensa ya karar da abin da yake da shi wajen yin auren, sai a zo kuma gidansa ya shiga cikin damuwa na fiye da shekara guda bai iya ya warware ba. Shi ma ango a lokacin da ya murkusi ya irin waɗannan hidimomin, sai ya zo cafaninsun da mata suke kumfulan an bar musu gidan, sai a bar musu gidan sun suna amare saboda ya kashe kuɗin a wajen hidiman auren, ko kuma dai sun shiga miskol ɗin da zai yi shekara guda bai fita ba, kafin shekaran ta haihu kuma ga biyan kuɗin haya a gabansa. To me yasa ba a takaita abubuwan abin da ya zama dole a yi shi, abin da bai zama dole ba a yi shi ba? Sannan kuma su mazaje ya kamata mutum ya zama mai adalci a rayuwa. Kana jin haushi saboda kayan laifi, an ce Kano sun kashe kayan laifi kana ta munna, me yasa ba a kashe gado da kujeru ba? Kuma in ya so a barka ka sayi kayanka, ka sayi irin test ɗinka, in ka tifan 50,000 ya ishe ka, ka sayi na 20,000 ne, ka sayi na 200,000 ne, ka je ka sayi naka ne, gidanka ne, ba shi kenan ba? To amma an ce sadaki yayi yawa, kana ta surutu, amma kujeru sun yi tsada kuma baka surutu, kuma so kake a kawo maka manyan kujeru, ta ina adalcin kuma zai fito, zai bayyana? Baka kenan ya kamata kowane bangare mu duba mu yi abin da ya kamata wa kawunan mu. Lallai a zauna a gidan amarya, gidan ango, ba yadda za a yi auren da yarinya haka kawai ba tare da an kashe kuɗi ba. Duk wanda yake da iyaye san wannan, kai ma namijin da za ka yi aure ka san dole sai ka kashe kuɗi. To yanzu a zauna a duba menene za mu kawo a matsayin sadaki. Gurgudan ƙarfinku abinda za ku iya kawowa, mu ma gidan amarya gurgudan ƙarfinmu abinda za mu yi haɗawa, sai mu kaita da abin da ya samu, mu yi addu'an Allah ya sa albarka a cikin zaman. Amma wannan wahalan da ake bada mazan a tunanin wai cewa in an yi hakan za su rike, to fa yanzu abin ya canza, ba sa rikewa, akan bar matan so su ci gaba da rikewan ne. Lissafin wai cewa idan an yi haka ba za a sake ba, to yanzu fa tsanani kuma ya sa mutane suna sakewa, in ya sake kuma bai da kuɗin sake wani, a daidai lokacin da bai da kuɗin sake wani sha'awa kuma ta dame shi, in ya fita kuma abun a fili ne zai iya samu ba tare da ya sha wahala ba. Disami yarinyan da ake ce ba za a kaita da katifan kaza ko kaza ba, in ya ɗauki ledar taliya ya bata, kai wata ran 200,000-500,000 in ya bata zai je ya zina da ita. An ga irin waɗannan abubuwa su ya kamata mu hanga. Zinan nan fa kar mu ɗauka zinan nan wani abu ne ɗan ƙarami fa. Wala taqrabu, fa Allah ya ce wala taqrabu zina, ba fa wai kar a yi ba ne, kar a kusace shi ne. Kusata fa aka ce, hatta a cikin jahannama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin waɗansu mutane a lokacin da mala'ikun nan guda biyu suka yi tafiya da shi, ya ce ya ga waɗansu mutane a cikin tukunya, ga tukunya ana hura wuta, sai yaga wani abu ya taso suna ihu in an jima sai wata talafa sai su koma kasa sai wutan ya sake tasowa suna ihu kamar za su fita sai a sake koma ya tambaya su waye wayannan aka ce mu tafi mu tafi daga baya ake bashi labarin wayannan mazinata kenan ake musu irin wannan azaba to bayan an shiga cikin wutan fa ba azabar wutan kadai ba su mazinata suna da wani additional azaba bayan na wuta din sannan ka duba a duniya aka ce duk wanda ya zina in ya taba aure a ajiye shi a filin nan ai ta jifansa sai ya mutu akwai sauki ai ta jifansa da duwatsu sai ya mutu idan bai taba yin aure ba kuma ko bar taba yin aure ba a samu mutun lafiyayye ya samu lafiyayyar bulala a tara mutane gaba daya a masa bulala guda 100 Allah subhanahu wataala ce wala ta'khudhukum bihima ra'afatun fi dinil karka daga tausayin su in ka ji tausayi wajen bulalan ka buga a hankali to ka ci doka ci karo da dokan Allah ka buje su dukan da ba tausayi sai ka musu guda 100 kuma kowa yana gani wal yashhad azabuhuma ta'ifatun minal mu'minin a samu wasu bangaren mu'mine su zo su shaida yau ga su wani an daka su saboda sun yi zina ana karewa kuma ce bar mana garin mu shekara guda kar ka dawo ka je ka samu kanka duk inda ka samu kanka ba ruwan mu da kai mun yi fushi da kai shekara guda kafin ka dawo gari amma in mutun yayi aure aka ce ayi ta jifansa har sai ya mutu anya akwai sauki a cikin hidima wallahi ba sauki zina mummunan abu ne zina bai da sauki duniya da lahira ko a duniya yau aka ce ga yarinya ta yi shi za ga mutane da yawa suna kiyamanta inda mutanen kirki ne amma idan tafiya ta yi tafiya kuma sai ganta to me a ciki to an san matsala kenan to me a ciki an san matsala akwai wani abu a ciki da gaskiya mu zauna mu yi karatun tanitsuwa kanmu mu dubi yanayi na rayuwa da abubuwa ke faruwa sannan mu rika sanin duk lokacin da abu ya taso yaya ake magance shi wannan yana daga cikin alama hankali da basira halin da ake ciki tabbas akwai tsananin yanda za a yi auren da kuma tsananin yanda za a ci gaba da tafane wajen maintaining auren yau dan kasuwa yana da jarin da ya kai naira 500 ai ba laifi yana da dama idan ya zo aure sai aka ce sai ya kashe naira 500 din nan yayi aure da me zai ci gaba da running din gidan idan an ce zai kashe 400 saura 400 maybe 400 ba ta kai ce running din wannan business din da yake yi din ba ina dai dole ya fada akwata abinda da yake mata tana tunanin cewa yana da shi yanzu sai ta gane bai da shi kuma ba kun bai da shi bane ya kashe ne a wajen hidiman wallahi idan ka samu wasu ƴan sana'o'i kananun small scale din nan wani gaba ɗaya jarinsa bai wuce naira 50 ba kuma inda zaka bashi mata wallahi zai iya rikewa domin kullun yana samun 2,000, 1,000, 1,500 a matsayin riba zai iya rike ta amma in kace sai ya hada 200,000, 300,000 kafin ayi aure aiki ya samu to me yasa ba zai kawo abin da ya samu kai ma ka bada abin da ya samu a hada a mika su zai ci gaba da yin abin su da daidai ba saboda haka wannan bangarori guda biyu bangaren gidan amarya wanda suka sa wa kansu sai sun yi gado da kujeru da katifa muna ba su shawarin su yi gurgurun karfin tattalin arzikin su abin da za su iya bangaren gidan miji da zai yi aure muna ba shi shawarin yayi abin da yake gurgurun karfin tattalin arzikin sa abin da zai iya a roki Allah subhanahu wataala ya sa albarka a cikin auren annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa ko khairu sadaq aisaruhu mafi alkhairi ko alkhairun nikah mafi alkhairin aure aqalluhu mu'una wanda yafi karancin dawainiya annabi ne ya faɗi wannan magana mafi alkhairin aure gaba daya shine wanda dawainiyansa suka yi karanci to ina faɗa ina maimaitawa karancin dawainiya ko wahalan dawainiya na da alaka da mutum wani yana da shi ya kai yayi wani bai da shi dole ya hakura yayi abin da shi ma yake ganin zai iya kar mu dau abin flat rate wannan yayi akwati hudu dole sai wancan ma yayi hudu wannan yayi zannuwa 30 su ake yayi a gari dole wancan shi ma sai yayi zannuwa 30 wanda zai iya zannuwa 100 yayi zannuwa 100 ba haramun bane wanda zai iya 50 yayi 50 wanda zai yi 30 yayi 30 wanda zai yi 10 in ya kawo a ce Allah ya sa albarka wanda 5 ne iyaka karfinsa in ya kawo a ce Allah ya sa albarka wanda zai iya kawo ta da gado da katifa da kujeru da wardrobe da kayan kallo da kayan sanyi Allah ya sa albarka wanda ba zai iya ba in an samu katifa mai kyau an jefa an samu kujera guda 1 3 sita an jefa ba za a zauna ba ne za a zauna sai mu ce su ma Allah ya sa albarka in ya ga dama daga baya zai kawo za su yi kayan su in bai kawo ba ba dole bane rayuwa katifa kawai ina maganar sauran abubuwan kuma da kake so a kawo maka su saboda ka bada sadaki mai kyau a kawo maka mata da kaya masu kyau in kuma Allah bai sa akwai ba duka kowa ya bada abin da ya samu ai fatan Allah ta'ala ya sa musu albarka yanda ya tsun hannun mu suka zama ba daya ba mu ma ba za mu zama daya ba kowa sai yayi abin da zai iya Allah ta'ala ce liyin da ya baka ko ka aura ma wajen ciyarwa dan kafin kuma lokacin yede saboda yara da suke gidajin iyayensu suke bukatun yin aure babu halin yin aure muna fatan Allah ya kawo halin da za a yi auren su Allah ya aurar da su wayanda kuma su ma suke da bukatun auren babu abin da za a yi auren muna bukatun Allah subhanahu wataala ya kawo musu yadda za su yi auren amma dan Allah dai a dan hangi abubuwan ai adjusting ai abin da ya kamata dan samun sauki din ya zama ya maye kowa da kowa bangaren gidan amarya da bangaren gidan ango gaba daya suna yawan korafi akan hidima ta gara da sauransu aure ma na iya mutuwa akan hidiman gara bai kamata ya zama mutum musulmi yana irin wannan tunanin ba musamman ma lura da irin halin da ake ciki musamman lura da irin halin da ake ciki wani kafin a cin ya garan an fara samun matsala saboda ba a gina abubuwa din akan abin da ya dace ba don haka dai da Allah Allah ya ba mu hankali da basira a yanzu ni dai halin da ake ciki ban ga wayewa na tattalin arziki ba wallahi a wajen wanda zai je ya kashe millions of naira a hidiman aure in dai shi talaka ne ko dubu ɗaruruka amma ina da shi fa ya je yayi ku gane abin da nake ta maimaitawa mafi yawan mu muna da karanun karfi ne muke dora waran mu kuma sai mun yi irin wancin mai yawa shine nake ta magana akai amma fa wanda yake da shi yayi iya abin da zai iya ba wanda ya haramta masa amma dai lokacin da kuma baka da shin kar a ce dole sai an yi irin wancan din to iyaye mata su ma da suke cewa dole sai mun yi kaza sai mun yi kaza sai mun yi kaza Allah ya garar da su abin da ya kamata ya ba su ikon yin sa Allah subhanahu wataala kuma ya nuna musu abin da yake na kurakure ne ya ba su ikon gyarawa daga karshe ina bada labarin wani bawan Allah Allah ya masa albarka Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya rasu wata rana ya tashi ya kama hanya dan sana neman wata yarinya sai ya je gidan wancan yarinya yana zuwa ya kira baban da suka gaisa lafiya lafiya ce to na zo ne mu daura aure 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 kuma auren wa yace auren wani da wace sai ya kira sunan dansa da sunan yar wannan mai gidan sai ce ah mallan wani ya yi wani irin magana ne haka kuma kaza kaza yace to dai an kai matsayin da yanzu yarinyanka a gidana take kwana a dakin saurayinka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yanzu ya kamata aka tsaya ana duba yace wai ni kan baka da hankali ne ina gaya maka tana kwana a dakin sa mu daura auren su kana cewa yanzu a tsaya a duba me za a duba kawai a daura aure yanzu bazan bar nan ba sai an daura kuma ya rike masa wuta Allah kuma ya yarda sai da aka yi haka yanzu dai an magance wannan matsala ko yazo su je su gaba da kwana a dakin in kuma ta kama yanzu akwai kayan da za a danyi wa shikenan sai a ce wani sati tariya darajanta bai kai na Aisha ba na Aisha tariya shekara nawa take kafin ta tare to shikenan sai a daura din sai a ce Allah kai mu next week za a tare ko next month ko a dan basu wata biyu wata uku kafin dai ciki ya dan girma tunda kusan babarin ta zai yi ba dama bai batta ba dai yanzu kafin cikin ya girma ta yi da sai kokari a samu abin da ya samu a kaita to mun yi wannan mun taimake kanmu maralle sahabbai akan daura aure a samu lokaci kafin ayi tariya kamar yadda muke yi a nan wazaurawa to su hatta budurwaye ma yan shekara bakwai ma haka ake musu to muna fatan Allah subhanahu wataala dai ya taimake mu duk abin da yake na kuskure ne a wayannan hidimomi Allah ya bamu ikon gane su kuma ya bamu ikon gyara su Allah ya aurar da mabukata aure a cikin mu wanda suka yi Allah ya ba su ikon rikewa ya kuma bada zaman lafiya da zuriya tayyiba hada min indi wa billahi tawfiq wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh